اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شيخنا بهذا المحضر وإسعد فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر. sai mutanen annabi Nuhu suka ce da shi, ya za mu yi imani da kai bayan mutane kaskantattu suke biyayya gare ka. sai annabi Nuhu ya ce, ina me ilimi na, mana me sani na da abin da suke aikatawa. shi sha'anin bayi kowa nasa yana ga Allah ne tabaraka wa ta'ala, ba dukiya ta danna su ko ɗaukakar matsayi ko na abu daban ba. imani shi ne abin da ya haɗa ni da su. irin dai yadda mutanen Makka suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma sai in yana so su bi shi su imani da shi, sai dai koru wa'annan kaskantattun mutane talakawa daga gefensa. shi ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba yadda zan yi in kori mutane ga burana kamar da Ubangiji ya ga masa. hisabinsu bai zama ba sai ga Ubangiji na, shi ne zai sakanta musu da ayyukansu, ko da kun san haka to ai da ba ku ce a nesanta su ga barana ba. ni ban zamo zan kori mumine ga barana ba, ba kowa ba ne ni face mai gargaɗi ne kuma mai bayyana gargaɗi ga duk wanda yake sanya wa asu. sai suka ce, wallahi idan baka hannu ba gabaran abin da kake faɗa gare mu ya kai annabi Nuhu, wallahi za ka kasance daga cikin wanda za mu jajjefe da duwar watsu. sai annabi Nuhu ya ce, ya Ubangiji na, mutane fa mutanen nan sun ƙareta ni. kai buɗi da kani na da su buɗi wanda yake mai yawa. ka tsere da ni da ni da wanda suke tare da ni daga cikin muminai. sai muka tsere da annabi Nuhu da kuma wanda suke tare da shi a cikin wannan kwale-kwale, wato jirgi wanda ya sana'anta kuma ya langace shi da mai, ya sa shi lokacin da aka soma tsufana Ubangiji ce ɗauki dukkan nau'in tsuntsaye da dukkan dabbobi da dukkan mutane ya zuba a ciki. to sai zama tsere da shi a cikin wannan jirgi. sannan muka nutsar da waɗanda suke kuma su ne suka saurara daga cikin mutanensa wanda suke ba su imani da shi ba. lallai a cikin wannan abin ambato daga kisa annabi Nuhu da mutanensa akwai abin da yake na wa'azuwa da kuma izinanta ga wanda suke son su wa'azu. sai dai da yawan kafiran Makka ba su kasance muminai ba. lallai Ubangijinka ya tabbata shi ne mawuyi mai azabtar da kafirai ko mai jin ƙarfin muminai. adawa su ma sun sarrafantar da manzanni, shi ne mana sun sarrafantar da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi. wato ɗan uwansa annabi Hudu masaluhu ba, lokacin da suke faɗa gare shi suke cewa, ko ka ɗan uwan nasu annabi Hudu yake faɗa gare shi yana cewa, yanzu ba kwan tsoron Allah ba tabaraka wa ta'ala. lallai ni manzo ne wanda yake amintacce a bisa wahayi zuwa gare ku. ku ji tsoron Allah kuma ku yi biyayya gare ni. ba na neman wani lada gare shi, shi wannan aikin da nake yawa gare ku. lada na bai tabbata ba sai ga Ubangijin talikai. yanzu kuwa dinga gina wato ƙubba ko wani gini wanda yake madaukaki akan kowani tudu kowani tsauni kuka samu ku gina gidaddaji manya manya ciki saboda masu shudewa kuna kallon su kuna musu izgili sannan kuna rikar magudanar ruwa a karkashin kasa kamar dai kun zo idan ku dogoma ba mutuwa za ku yi ba za ku kuma ga Allah ba shi wato wannan yana cikin abin da yake abin zargi kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ni ta duk wanda ya gina sama da abin da yake bukata na daga gine-gine ko gida ko wani abu dai haka na shakatawa saboda jin girma kawai ba dan yana da bukatarsa ko zai amfani gare shi ba to wannan wato bala'i zai zama masa a wurin alkiyama ba a san fariya ba a san alfahari mutum zai gina gida misali ya gina abin da yake na bukata karka zo ka gina gida daki 100 ko 200 a cikin sa wani sashen ma na gidan kamar yanzu ba jin wani ana zance akan sa ana hira akan sha'anin sa a radio ta wani bangare na gidansa har ya mutu ma bai taba zuwa gurin ba yanzu mai amfanin wannan kawai ka gina aljanu ko kuma ko ka yi duk wanda ba za a zama mutane sun zauna a cikin sa ba kaga aljanu kila su ka gina wa kawai tare shedanu a gidanka su dange maka tsaya kala kala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shude da ginin wani mutum ya ga ya gina wata kubba wacce take tana daukar hankali annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya ce gidan waye wannan aka ce gidan wani ne aka ga masa wanda daga cikin sahabban sa wanda yake mutumin Madina balan sari aka Allah sai kulle a ras bai ce komai bai wuce sai da wannan mai gidan ya zo tukun ya zo gurin ma'aiki sai ga ma'aiki Allah ya dauke masa kai ya san dalili ba wani karo da ban ya kuma dawowa ya dauka ko jiya ya tsada ma'aiki Allah kila cikin wani yanayi ne ya kuma dawowa a wani karo da ban ya ga ma'aiki Allah ya kuma dauke kai ya sake dawowa ya ga an kuma sai abin ya ta mai da hankali sai ya ce to ni na rasa me ya faru duk na je gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai in gina dauke kai kamar dai akwai wani abu a ƙasa sai aka ce ab baka sani ba ne a yaran nan ya wuce ta gidanka an nuna masa aka ce a gidanka ya ce to ina tsammanin wannan dalili da aka daje sai je rushe shi kawai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai sake biyowa ta wajen wani lokaci sai ga mai ginin ba ina ubar da za aka gina a gurin nan aka ce ai mai ita ya rushe saboda ya ga kamar ka canja masa ya ce ina tsammanin dan wannan dalili ne sai sannan ma'aikin Allah ya warwala sai sannan ya saki rai ya warwala shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kullu bina'in wa balu ala sahibihi illa ma la budda minhu ko kuma abin da yake a ma'anar wannan ta duk wani gini da mai ginin ya gina ko abocin sa ya gina in dai ba wanda yake la budda minhu ba yana da buƙatar sa lalle lalle sai ya sai da wannan watakila abubuwa za su tafi daidai to bala'i zai zama masa wannan alƙiyama sai dai ko in abin da yake na sana'a ko dukiya ka gina gidan daji dan ka zo mutane sai haya a ciki a karɓi kuɗin haya a yi wasu abubuwa na rayuwa da su amma ba dai ka gina gida kawai don fariya ka rufe shi ka kulle kai gaba ka sake gina wani ka rufe ka kulle ka gaba ai kai ma da kanka san abin ka babban hankali a ciki na akwai wani nau'i na hauka ka san shi hauka din wani fununu fununu kamar da wani jununu fununu kamar yadda wanda na fikan cewa shi hauka din dangi dangi ne ko kala kala ne kowa da irin nasa inda mutum zai dinga wannan zai zama kamar ba mai hankali ba ce haka sai a kula irin wannan shine abin da annabu hudu aminci tabbata daga shi ga ada ta ce daga cikin irin abin da kuke wanda Allah yake fushi da shi shine tabbuni da kullu ri ko yayin kan ta abasu ko wani tudu kuka samu ko wani tsauni sai ku je ku gina katon gida akai na fariya idan an wuce za a dinga gari a dauka ido ko kuma ku hau kai ku zauna ku dinga leko mutane ku ne musu dariya masu wucewa ta yi wannan daga cikin abin da yake abin zargi Allah ya kiyaye mu.
Wa'iza walastum walastum yakirin.
Haka na in za ku yi kisa ko za ku yi duka, to sai ku dinga duka ba tare da tausayi ba, kuna sara ba tare da tausayi ba, kuna yin jabberanci kamar ku ne Allah. Shi ku Allah ba haka yake so a yi ba.
Fattaqullaha wa ati'un.
Ku ji tsoron Allah, sannan kuma ku bi ni a cikin abin da na umarce ku da shi. Ku ji tsoron Ubangijin da ya kare ku da ni'imomi irin waɗanda duk kun san su dai. Ubangiji ya yi muku baiwa ya kare ku da ni'imomi na dabbobi da ni'ima ya kare ku kuma da ayaye wanda kuka haifa sannan ya kare ku da gonaki masu yawa da kuma idaniyar ruwa da suke bulbula kuna sha kuna yadda kuke so lalle ni ina je muku azabar wuni wanda yake mai girma sai suka ce duk ɗaya ne gare mu ko kayi wa'azi gare mu ko da ba kasance daga cikin masu yin gargadi ba wannan abu da kake ƙauratar da mu da shi ai ba komai ba ne in ban da ƙarerai na mutanen farko ƙirƙira ce ta mutanen farko ba wani zancen akwai Allah ko akwai wata lahira duk ba mu ita ba mu kasance ababen yi wa azaba ba don ba za mu a tashi kiyama ba balle a mana azaba a can sai suka sarrafantar da annabi Nuhu annabi Huda mun ce tabbata gare shi mu ko sai muka halakar da sun ji Ubangiji shine aka halakar da su a nan duniya da iska iska aka saki mai ƙarfi da ta busar da su lallai a cikin wuntanen ka abin ambato akwai aya amma da yawan su ba su kasance masu ba da gaskiya da Ubangiji ba lallai cewa Ubangijinka shi ne ma'abocin buwaye wanda yake azabtar da kafirai kuma shi ne ma'abocin jin kai ga mu'mini samudawa su ma sun sarrafantar da manzanninsu shi ne wato sun sarrafantar da annabi Salihu a mace tabbata gare shi ka ambaci yayin da ɗan uwansa annabi Salihu ya faɗa gare su cewa yanzu ba kwaji tsoron Ubangiji ba lallai cewa ni amintacce ne ko manzo ne zuwa gare ku ku ji tsoron Allah ku yi biyayya gare ni ba na tambayar ku wani lada a bisa iyadda aike ni lada na bai tabbata ba sai ga Ubangijin talikai yanzu a dinga barin ku cikin abin da wato yake na alheri wanda za ku kasance amintattu a cikinsa a bakku cikin aljannatu ma'ana gonaki da kuma idaniyar ruwa Allah bai kwace muku ba a bakku cikin wato hatsi iri-iri da kuma dabinai iri-iri wanda yake hudar sama mai taushi a bakku kuma kuna huhu da duwatsu kuna yin gidaje a cikinsu a halin ku ne wa Allah fariya kuna ganin kamar ƙarfinku ne ba ku duk an bakku cikin wa'annan ni'imomi ba a sun ca ɗaya daga ciki ba amma kuma akan kuke fariya kuke ganin kamar dabara ku ce to ku ji tsoron Allah radda Ubangiji zai kama ku ba kwa jaddadi ba ku ji tsoron Allah ku yi biyayya gare ni kada ku yi biyayya ga mutane wanda suke masu zarmewa su ne wa'annan da suke ɓanna a ban ƙasa da yin saɓon Ubangiji amma ba sa yin gyara a cikinta shi ne ba sa biyayyar Ubangiji sai suka ce kai baka zama ba sai daga cikin mutane wanda aka sihirce da alamu dai kai Salihu hankalinka ba zai yake ba ai baka zama ba face cewa mutum ne kai irinmu in dai daga sai kake yi abin da kake faɗa cewa kai annabi daga Allah to ka zo da mu'jiza mana wata aya wata alama akan haka mu gani sai suka ce sai annabi Hudu a mace tabbata gare shi wato annabi Salihu a mace tabbata gare shi sai ya faɗa gare su cewa to ga taguwa nan abinda kuka nema kuma abinda suka ce ba za su yi imani da shi ba sai wannan dutse suka nuna wani fa sai ya yi naƙuda ya haifi taguwa taguwar ta haifi wata taguwar irinta nan take to sannan sai su yarda cewa shi annabin Allah to shi kenan annabi Salihu ya ce iya dai abinda za a yi kenan ko a yarda ko suka ce ai shi kenan ƙarshen zancen in dai an yi wannan ba ya tafi annabi ne kuma za mu ba da gaskiya da zuba duk annabawan dama da haka suke wato jawuwa zuwa ga kafira inda zaka ce musu zaka yi imani to kome za a yi sai su roki Allah ya yi din shikenan su za mu yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya ce za a yi ba dai abinda suke so kenan ba bismillah aka je aka tattaru ana so a ga yadda zai kasance yayi naƙuda kuma ya haifi taguwa sai kuga abin ya faru taguwar ta fito daga cikin dutse kuma ta zaya sai mai annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan yanzu da kun jangwalo kanku to ita wannan taguwar taguwar Allah ce na katallahi wasu biya taguwar Allah ce yanzu yadda za a yi kullun za ku sha ruwa a ran da za ku sha ruwa ita ba ta sha ba ran da kuma za ta sha to ba wanda zai sha ruwan garin gaba ɗaya ta duki a cikin ta kuma bayan ta shanye ruwan shikenan sai ta bude kafafuwanta kuma kowa ya zo ta tsano mai yadda yake so kowa sai ya ɗiba abin da zai ishe shi kuma shikenan amma duk da za ta sha ruwa sai ta ɗiba wanda zai sha ko ku ko dabbobin ku baki ɗaya hazihi naqatul hashir wannan taguwa to za ta sha ruwa sau ɗaya ku ma za ku sha a wani wuni wanda yake sananne wanda ita ma ba za ta sha a cikin sa ba
wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhuhum 'adhabu yawmin 'azim
amma sai ku shafe ta da mummuna in kun yi haka sai azabar wudi mai girma ya shafe ku sai suka soke taguwa wani mutum da ake cewa Quddaru wanda yake ana ce masa Quddaru bin Salifin amma kawai an haife shi ne akan shi fada Salifu din ba ɗansa bane shi ba shi da uwa ba ɗan halak bane shege ne amma a shimfiɗa Salifu aka haife shi na haka sai suke raba shi zuwa gare shi ta Quddaru bin Salifin wani mutum ne ɗan gudun fasi da girma ga mummunan halitta aka Allah ya masa ita to kuma sai Allah ya jarrabe shi da son wata karuwa yana son sai ya yi abu da ita wanda yake mummuna yayyayye da ita zai da zai dabaru ita kuma saboda muninsa na ba wani kyau gare shi ba ta yarda da shi ba to sai dabara ta faɗo mata dama wannan taguwa ita ma ta dame ta kamar ta dami mutanen gari tana da yawan dabbobi kuma duk randa dabbobin da za su wato randa taguwa za su sha ruwa dabbobin ta ba sa zaki saboda ba su sha ruwa ba a dokar annabi salu ya ce to abu mai sauki abinda kake so kenan kaga taguwar can je ka soke ta taguwar salihu in ka soke ta ka zo mai abin da kake so iyakan magana kenan ta iyakan sa kenan ba wani abu bayan wannan ya shi kenan kurin ya je samu taguwar ya soke ta amma ubangiji sai ce fa aqruha sai suka soke ta saboda dukkan su da yadda su aka soke domin dukkan su kowa an yi samu dama abin da zai ce nan dama sun tsana taguwar nan sun suke a kauda ita dan haka tunda duk zuciyar su ta karba hakan sai zama su suka hada suka soke kenan baki ɗayan su fa aqruha fa asbahu najmina suka soke taguwa kuma sai suka wayi gari suna masu nadama akan soke ta da suka yi domin bayan soke ta annabi salu a mace tafi da gare shi suka zo ga wani suna cewa to gashi nan mun soke taguwar taka ba iya sokewa ba mun fede ta ba fede ba mun raba naman ma an yi wacan da kowa ya kwasa ga gida mun yi soyayya mun cinye kuma sai me daga nan yanzu yace haka akai bayan kun soke ta kun ga ta yi wani abu ne akwai wani abu da ta yi ga ce a yi mai sai kuwa kawai ta haniliya sau uku ya ce to hakan na nufin kwana uku ya rage muku a duniya wannan haniliya da saguwar ce da kuka soke ta yana nufin kwana uku ya rage halakar da sun ɗauka abin wasa ne washe gari na farko duk wanda ya tashi da safe sai ya ga fuskar ɗan uwansa ta yi toka toka haka ta koma kamar abinsa toka ta ga fuskar ka ta yi wani irin toka ya ce ake kitta ka tafi ma yi tsawon fitawa rana ta biyu da aka wayi gari sai fuskar ta zama ja kowa ya kalli fuskar dan uwan sai ka tayi ja in ya ce mai ai fuskar ka tayi ja sai ta aka ka tafi jawa da aka wayi gari uku sai zama fuskar ta bai kirin kowa ya kalli fuskar dan uwan sai ganta baka in ya ce fuskar ka tayi baki sai ce ai ta ka tafi tawa baki to daga nan suka san cewa lallai ba maka wani abin da annabi sallallahu ya faɗa shi zai tabbata a kansu sai azaba wadda aka alkawarta gare su ta zama ta riske su lallai a cikin wancan nan ka abin ambato akwai aya wadda za a izinin ta sai dai da yawan kafiran maka ba su kasance masu ma da gaskiya da Ubangiji ba lallai Ubangijinka ya tabbata gwani ne wajen yin azaba ga kafirai mabuwayi ne shi kuma sannan mai jin kai ga mu'minai
kazzabal qawmu yulil mursalin
mutanen annabi ludu su ma sun sarefantar da manzanni ma'ana sun sarefantar da annabi ludu amma ce tabbata gare shi amma sarefantar da annabi daya daidai yake da ka kareta da sauran annabawan baki din su saboda irin sakon da suke zuwa da shi duka daya ne
إِنَّ
قَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ يعني دعوان سأنبو لوط يفعل أغرسو شوى ينزلوا قوان قبان كجي با شوى ليمن زوني أمن تتشي أبزا وحيز وغريكو Zoran Allah kuma ku biyayya gare ni ba na neman wani lada a bisa yadda aike da nayi zuwa gare ku lada na bai kasance ba sai ga ubangijin talikai yanzu ku dinga zakkewa maza daga cikin mutane ba za ku zakkewa mata yan uwanku ba kuna barin abinda ubangiji ya halitta gare ku daga matayenku shine farjin su ku je wa farjin mata dan biyan bukata sai ku kaurace wannan ku dinga je wa duburan mazaji
barantum qawmun aadu
bar dai kawai ku mutane ne wanda suke masu shishigi wanda suke tsallake halal ya zuwa aikata harama
qalu lain lam tanhi ya ludu
sai suka ce lallai in baka hanu ga barin wannan wa'azi da kake da kuma aibata aikin mu da kake yi ba kai ludu wallahi zaka zama daga cikin wanda zamu fitar daga cikin garin mu ba zamu baka ma ka zauna a garin ba
ala inni bi amalikum min al-qalil
annabi ludu amma ce tabbata gare shi sai sai da su ai ni ina cikin masu kyamata irin wannan aiki na ku dama dan kun korin da gari ai ba zai zama wani abu mai wahala a guna ba dama dama ba san aikin da kuke na jeyi ba ya ubangiji ka tsayar da ni ka tsayar da jama'a ta daga abin da suke aikatawa sai muka tsayar da annabi ludu mun ci tabbata gare shi da kuma jama'ar sa baki ɗayan su sai dai wata tsohuwa ita ce matarsa ita ce ta tabbata a cikin wa'anda aka wanzar cikin wannan azaba da halaka ita ba tsirar da ita ba saboda ta kasance tana aikata abin da yake ba mai kyau ba tana taimakawa su waɗannan mutane cikin aikata alfasha da ita da masu annabi Nuhu amince ta fata gare su dukkanin su ubangiji ya ba mu ya saba mana misali da su kamar yadda ya faɗa cikin Qur'ani wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru ra'at Nuhin wa mar'at Nuhin kanata tahta abdaini min ibadina salihaini فخانتهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وبجدي تي من سبا مثالي ga wanda suka kafirta من سبا musu misali da masu annabi Nuhu da masu annabi Ludu su biyun nan sun kasance a ƙarƙashin bayi guda biyu daga cikin bayi mu'minai amma sai suka ha'inci mazajen nasu ba su aiki irin yadda mazajen suke aiki ba ba kuma su jawu ya zuwa ga abin da mazajen nan suke kira ya zuwa gare shi ba ita mata annabi Ludu abin da suke yi tun ta san aikin mazajen ta san aikin mutanen garin shi ne suna neman maza don annabi Ludu ya yi baki sai ta hura wuta ganga-ganga a cikin gidansa su kuma mutanen dama ta gaya musu alamar da zan muku in akwai wato baki a gidan zan hura wuta inda rana ne za ku ga hayaki na tashi alama ce sai ku tuhu ku kama su in kuma da daddaren da za su gano haske wanda yake ya wuce na fitila da ake kunnawa ta al'ada to shi ma sai ku biyo sai ku zo ku kama su to abin da rike yi kenan haka duk sanda yayi baki sai ta hura wuta su kuma sai su zo jikin su na bari su zo su kakkama su su je da karfin tsiya su yi musu fyaɗe su yi musu abin da suke so su yi wani yazu billahi da haka sai ubangiji da tashi halakarwa yace dukkan fita Allah ya tsayar da shi da mutanen nasa in ban da wannan tsohuwa wacce zama matarsa ce ita kuma ta zama cikin wa'anda aka wanzar a cikin azaba sannan muka halakar da wa'anda suka saura sai muka yi ruwa a kansu shine ruwan duwar watsu daga wutar jahannama tar da wannan ruwa na wa'anda aka halakar su ne mutanen annabi Nuhu
nabi zai zara aya.
Wallahi a cikin wannan abin ambato akwai aya.
Wama zai haka ta rumu.
Sai dai da yayyawansu ba su zama masu ba da gaskiya da Ubangiji ba.
Wainar rabbaka lahuwal azizur.
Lallai Ubangijinka ya tabbata mabuwayi da azaba ga kafirai, mai jin kai ne ga muminai.
Kazzaba ashabu laikatal mursalin.
Su ma ashabul aikati sun wato ƙaryatar da manzanni sun salibantar da su. Shine wato surkukiya ake kiran aikatu din. Mabuta aikatu wai surkukiya ce ta bishiyoyi a kusa da Madiyana. Kamar alƙarya ce haka a ware. To su ma sun salibantar da manzanni. Yayin da ɗan uwansu Annabi Shu'aibu ya faɗa gare su cewa yanzu ba kwani tsoron Ubangiji ba. Ku sani cewa ni amintaccen manzo ne zuwa gare ku. Ku ji tsoron Allah, ku yi biyayya gare ni. Ba na neman wani lada a bisa iyar da sako gare ku. Lada na bai tabbata ba sai ga Ubangijin talikai. Ku cika ma'auni shi ne mudu da kuke awo da shi, kar ku zamo daga cikin masu sauya awo. Sannan ku yi awo da ma'auni wanda yake wato daidaitacce, ba wanda aka tauye shi ba, ko aka lotse shi, ko aka rage lamba, inna awon lamba ne. Kar ku dinga wa mutane algus a cikin abubuwansu, in sun zo za ku auna daga gare su, shikenan ku dinga kamfata yadda kuke so, yayin da kuma za ku auna musu. Yanzu kuna rarrage abin da kuke so a ciki. Kar ku yi banna a ban ƙasa, kar ku tabbata kuna masu banna a ban ƙasa shi ne da kisa da kuma waninsa. Ku ji tsoron Ubangiji wanda shi ne ya halicce ku, kuma shi ne ya halicci halittu waɗanda suka gabace ku daga cikin mutanen farko. Sai suka ce, lallai Annabi Shu'aibu, kana daga cikin mutane wanda aka sihirce da alamu hankalinka ba daidai ba. Ai kai baka zamo ba, ba wani manzo bane kai, mutum ne kai irin bukuro. Kuma mu muna tsammanin ma abinda kake faɗa fa kana cewa wai Allah ya maka wahayi, to muna tsammanin ma kana cikin wanda suke ababan sarifantarwa. Amma ka saukar mana da wani yanki na azaba daga sama, in dai daga cike kake akan manzanci cewa kai manzo ne, to ga yawa Allah ya saukar da azaba yanzu, sai mu gani sai mu gane kai manzo ne. Irin dai yadda duk sauran masu ka faɗa, kowane mutane suka salimantar da Annabi sai su ce in daga sai kai Annabi ne a kawo azaba yanzu. To kuma mai azaba za ta yi, ko kuwa mai amfanin da ganewar za ta yi musu bayan sun halaka kuma. Ai ba Allah ki yi. Sai ya ce Ubangiji na shi ne mafi sani da abin da kuke aikatawa. Sai suka sai fantar da shi, sai zama azaba ta wuni wanda yake na ƙasƙanci ya shafe su. Wato wuni ne na inuwantarwa, abinda ya sa ya zama yawmul zulla. Wato lokacin da Ubangiji ya nufin halakar da su, sai ya saka musu wani tsananin zafi a garin. Aka yi zafi wanda yake wato ba shi da misali. Ga rana ta sake ko ina babu inda za a shiga fage. To sai kuma Ubangiji ya kawo wata girgijiya, suna hango ta daga inda suke. Ya zama ƙarƙashinta ita kuma inuwa ce mai sanyi. Sai zama duk suka yaye suka tafi can neman yadda za su fake gabaran wannan tsananin zafin rana da ake fama da shi. Da suka shiga sai suka mutu a nan gurin gaba daya, sai Ubangiji ya umarci Jibrilu sai busa wuta a cikin wannan girgiza. Yake nan gaba daya aka soke musu ita. A haka aka kone su baki daya. Azaba yawmul zulla. Lallai wannan azaba ta tabbata cewa azaba ta wuni wanda yake mai girma. wallahi a cikin wannan wato a cikin wancan nan ka abun ambato akwai aya wacce ke za'a izinance ta sai dai da yoyon su ba su masu ma da gaskiya na ubangiji ba lallai ubangijinka ya tabbata mabuwayi ne da azabta da kafirai mai jin kai ne ga muminai lallai alqur'ani saukan wasi ta ubangijin talikai ran sarki jibril shine ya sauka da shi ya sauka da shi ne a bisa zuciyarka domin ka zama wanda cikin masu gargadi gaburin kafirci an sauka da alqur'ani ne da harshe balarabe wanda yake kuma bayyane lallai ya tabbata a cikin littafin farko duk abin da yazo cikin at-taura da abin da yazo cikin injila to an zuba shi cikin alqur'ani kuma
أولم يقل لهم واحد الذي يعلمه والعلماء بني إسرائيل
بإشيس زما وتآية غريس به شيء وعلماء بني إسرائيل ما تسلسل أي شيء أي سنسمى أي كي صلى الله عليه وسلم وكما سنسلسل القرآن كما يدى عبد الله بن سلام دا أبو كنانس وانت سكى بارك في هذا الله سكى دنك فرفته شيء ودك ونبلس بلانساري ونبا يهود ياسمى أي كي الله صلى الله عليه وسلم ومن يكن تأتكل تفن أن بعض الناس قال جاية
ولو نزل على بعض الجميع
إذا نعم سوك الدع القرآن يني أبي ساساش لك تكيم بو باي
فقرأوا عليهم ما كانوا به مبين
سيزو هنا كلم تاواك كافر مكا دا بداس بارك السيارة القرآن يبا سمو دلاس شيء أولا ما بلا ربي بني كما مسمو مبني بلا أيكوش قريم با تسيزو مكما بلا ربا أكا سوك هو زليا شيني أنه محمد بو قريشي ما كما ba hashime ma duk a cikin nasaba ta laraba ba sama da wannan ba hashimi ne shi ba quraishi ne shi ba larabe ne shi an tsa to kuma me ya rage wa zasu bani gaskiya ban haka ne
kalalika sarafna wafi bulugil mujrimin
irin haka dai muka wato shigar da shi a cikin zukatan wanda suke masu laifi wanda suke kafirai wanda basu bani gaskiya da shugaba ba sallallahu alaihi wasallam za su ji alqur'anin amma za su gane komai a cikin sa ba ba za su bada gaskiya da shi ba har sai sun ga azaba wanda take mai radadi sai azaba ta zo musu a rabe a halin ba su sanya da zuwan ta ba sai su dinga cewa dan me ba za a dan saurara mana a yi mana gargadi ba tukunna a saurara ko za mu karba ko sai azaba ta zo ta mamaye mu ba su ne suke gaggauta cewa azabar ta zo ba dama cin cewa suke inda gace kai annabi ne a kawo azabar yanzu to kuma yanzu sun manta ne da azabar ta zo suke ganin ya kamata ta jinkiri ya kake gani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko da za mu jiyar da su dadi tsawon shekaru masu yawa kafin azabtarwa sannan kuma abin da aka kasance ana alƙawarta musu daga azaba ya zo musu to ko da an yi haka ɗin abin da ake jiyar da su daɗi da shi ba zai wadatar da su ga barin jin zafin azaba ba su zauna a duniya su sha daɗi yadda suke su tsawon shekaru masu yawa rada duk azaba ta zuri abin da za su faɗa kenan ba mu halakar da wata alƙarya ba face cewa mun yi gargaɗi gare ta ta kan manzanni kuma sun kisa gargaɗu sannan muka halakar da su wannan wa'azi ne gare su mu ba mu zama daga cikin masu zalunci ta kan halakar da su ba tare da gargaɗi ba wannan ubangiji ya saukar da ita ne don martani ga su mushrikai wanda suke cewa kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba shi ko ba qur'anin nan ba daga Allah yake zuwa masa ba wa ma tanzalu bi shayatin shi alqur'ani ba shaytani ne suka sauka da shi gare ka ba ko bai kamata ga shaytanu ma su san irin alqur'ani ko su iya saukar da irin sa ba ba ma za su iya haka ba domin su ababan ne santawa ne ta hanyar jifan sa saurari gaburan sauraron zancen mala'iku karka bauta wani ubangiji tare da Allah sai ka zama daga cikin wanda suke ababan azabtarwa sannan kuma ka gargaɗi mutanenka wanda suke makusanta wannan kafin ubangiji tabaraka wataala yace da shi fasdami ma tumar wa arid anil mushrikina kafin ya fito ya gargadi dukkan mutane ya fara da mutanen gida tukunna ya kirawo dangin sa banu hashim ya fara gargadin su in sun karba amma ba su karba ba sannan kuma kiran ya fita zuwa waje lokacin da wannan aya ta sauka bai kiji Allah sun sai shawara da sayyidina ali yace to ya kike ganin ya kamata ai sayyidina ali ya ce rasulullahi ina ga ko zaka shirye walima ne sai ka gayyaci kowa in sun zo sai ka isa musu sakon da ke so ka isa mai sha Allah ya ce haka zai ya shirye ma'aduba a gidansa sannan ya tura ali karam Allah wajahu ya dinga zuwa gida gida duk dangin sa ba wanda ya rage sai da kira su suka tara a gidansa baki daya bayan an ci abin da aka ci an sha abin da aka sha sannan ya tashi ya musu gargadi kuma ya gaya musu cewa shi annabin Allah ne daga Allah ya ci su imani da shi to tun anan Abu Lahab ya sume masa wannan rashin kunya da ya zo a dutsen Safa.
Wa ka fi sana hada liman tabaka min al-mu'minin.
Sannan kuma ka tausa janibinka ga duk wanda suka ji ka daga cikin mu'minai ma'ana ke musu mu'amala mai taushi. Idan sun saba maka su danginka to ka ce da su ni kubutacce ne ga barin abin da kuke aikatawa nayi bara'a daga gare shi. Fa dogara a bisa ubangiji wanda yake muku ayi kuma mai jin kai
allazi yariga
ila dawo wanda shine yake ganin ka yayin da kake tashi zuwa sallah yake kuma ganin jujjuyawarka a cikin halin sallah daga tsaye ka tafi ruku'u daga ruku'u ka tafi sujada kamar da yadda mai sallah yake ubangiji duk yana bibiyar ka a cikin wannan wato halaye na sallah da kake aikatawa ko da yake wannan aya malamai suna kafa hujja da ita wato a bisa tsarkin nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa wata kallu maka fi sajidina to a bisa mafi zurfin ma'ana ta suna nufin cewa dukkanin kakannin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama masu sujada ne babu wanda yake bautar gumaka a cikin su shine ma'anar wata kallu maka fi sajidin kamar yadda sayyidina Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara wannan aya cewa shi ya kirga kakanni 500 na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tsakanin mazan su da mata amma bai samu mai bauta gumaka a cikin su ba dukkanin su kuma ƴaƴan aure ne babu wanda aka haifa ta hanyar da ba ta aure ba sallallahu alaihi wasallam na ka wata kallo maka bisajidina ko da ubangiji yana nufin jujjuya wasu a cikin masu sallah to kuma har yau ma'anar ta kara fadi zuwa ga shako tsarkin nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lallai ubangiji shine mai ji ko masani da hayi kan bayin sa yanzu bana ba ku labari ba ku kafaran maka a bisa wane ne shaidanu suke sauka ai ba ga ma'aikin Allah suke sauka ba su shaidanu suna sauka ne a bisa kowane makaryaci daga cikin bokaye wanda yake ko mai yawan aikata zunubi shine bokayen da suke faɗa muku gaskiya guda ɗaya kuma su ƙara da ƙarairayi guda tara. Suna saurare zuwa ga shaidanu amma mafiya yawan su ma makaryata ne a cikin abin da suka ce sun saurara. Su kuma mawaƙa wanda suke faɗar abin da yake ba gaskiya ba a cikin waƙoƙinsu ko suke ziga wanda yake bai kamata a ziga shi ba ko dai suke yin abin da yake ba mai kyau ba daga cikin waƙa wanda ba addini za a kare da ita ba. Ba kuma yi ban ma'aikin Allah za a yi ba, ba zaburar da mutane za a yi cikin jihadi ba, to wa'annan ya taɓa hukumar gawuna. Fatattu kurum su ne suke biyo musu. Ita waƙa a larabci a musulunci wato ya danganta da mai taƙonsa kafin a yi mata hukunci. Eh, mai taƙonsa tuku. In ya zama waƙa ce da za ta ci mutuncin addini ko ta jawo a yi watsi da imani. Ko ta zambace wanda yake mai mutunci bai kamata a zambace shi ba to wannan waka da zama abin haramtawa ce ko kuma wanda za ta faɗa alfasha ko ta yi kira zuwa ga aikata alfasha ɗin amma waka da suke za ta yabi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ta yabi wasu daga cikin muminai ko kuma za ta zabarar a cikin biyayyar Allah ko za ta ilimantar a cikin addini irin wannan waka ba hana ba ce saboda an yi waƙoƙi da yawa a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗansu ma da izinin sa aka yi su. Ko wasu ma da izinin su aka yi lokacin da babban sa zai na ba su yanzu ga wansa ya rasu Allah ina son in yabe ka ina neman izini masha Allah shi kai bayani babba la qadda Allahu haka ka Allah ya sa bakin kai wawulu ya karanta masa wannan waka min qabli hatta fi zilal wa fi mustawdain haythu safal waraku thumma habatta al-bilada la basharun anta wala mulkatun wala alaku mudahharan tarkabu safina zuwa kashi abin da ya karanta masa masha Allah ya musu kuci da cewa hakoransa ba za su fada ba saboda waka din to haka kuma ka abu ko ibnu zuhairi radiyallahu anhu wanda yake sahabban ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam da lokacin yana kafirci yayi ta zambatan ma'aikin Allah yayi ta abubuwan da suke ba su kenan ba ya so soki musulunci da yawa amma shi Allah ya fushi yace duk inda aka ga shi a tsunkumin kansa kawai ba ma ana bukatar sa a rayi a kashe shi a kawo gawar sa to kuma da Allah ya sa tsoro shi ga zuciyarsa kuma imanin ya ratsa sai ya to ya to ya to ya dinga badda kama har ya zo gaban ma'aikin Allah a Madina tun daga Makka yana zuwa kuma ya zo ya buɗe fuskar sa ya kama wa ma'aikin Allah waka min qabli banar su'adu fa kalbi matbulu mutayammin isra halan yudu makbulu zuwa kashin abin da ya faɗa ciki na ci ne bi ta anna rasulullahi aw anani wal afu inda rasulullahi mamudu ko wa qala ashatu rasulullahi mu'tazilan wal uzru inda rasulullahi maqbulu mahalan hadaka alladhi a'taka nafilat alqur'ani fiha mawa'izun wa tafsilu la ta'khudhanni bi aqwali mushati wa lam aznib walau kasurat fiya al-aqawilu yadin karanta ma insha Allah qasida da ya dinga faɗa abin da ya dinga faɗa cikin waka har sai da ma insha Allah ya tashi ya dauko bargwansa da yake abu da shi zan laba masa ma tauta mutumin da yake da a kashi sai gashi ma har da kyauta ne za ka yi masa saboda waka ko ba dan wani abu kuma insha Allah da ya ce masa wannan abin da kake bid'a ne ko ba daidai bane ko ya karanta masa wannan aya wa sha'ara wa yatubu wal gawul wanda kuma ayan nan ko da yake da sabani ita sura dai makkiya ce amma sun ce daga wannan aya zuwa karshe a majiya ta sauka to kaddara ma a majiya ta sauka dai wannan ayar ai ta isa da masha Allah ya ko ubacin sa da ita amma bai yi ba sannan masha Allah da mawa kazara ta gaban sa wanda duk sanda wani abu ya taso su yake sa a gaba su tashi ma su dinga kare martabar musulunci martabar addini ko akwai da sahasan ibnu sabit radiyallahu anhu wanda duk in wani abu ya motsa masha Allah sai na hasan bismillah ga aikin ka Hassan ne tashi dinga zambata kafirai dinga zankada su har wata rana ma ya zo na waka a cikin masallacin annabi sai na Umar dan Khattab radiyallahu ya harare shi ka san shi kuma shari'a ba dama yanzu nan ya harare shi zai matsawa ya daina waka a cikin masallaci tuntun ya magana ma sai na Umaru shi Hassan ya gane me yake so ya faɗa kallon da ya masa kawai ya gane sai ya ce kuntu unshudu fihi wa fihi man huwa khairun minka anan nake waka cikin masallacin nan tun lokacin wanda ya fi ka alheri yana cikin masallacin da yanzu mana tun ba shi Allah yana da rai ne cewa ka cikin nan gurin bai hana da kai ko zaka hana da yanzu ai daga ne ka dake rabu shi saboda ya san magana kuma ya taba za a tafi yaki ya shiga wa ma'aikin Allah ya ne masa waka sai na Umar da ba wani ba ya daka Hassan tsawa ce dan Hassan dan wato sakaci a gaban annabi kake waka ko hada ta sahul a gaban annabi kake waka haba Umar idan nan shi shiga fada babanin sai da Hassan ba haba Umar kale shi la hadha ashaddu alaihim min qayl nabah ai wannan yafi masa ma yafi musu zafi akan saukakki ba cikin ba sakacci bane abin da yake yafi musu zafi daga saukakki ba a cikin kirjin su kafara wannan wakar da yake mazala sai karfafa shi shiga masa fada ba sakacci bane naka duk haka ga Abdullahi ibn Rawaha shi ma ji annabi ne masa wakoki ko to duk wakar da su zama tana kan irin wannan ma'auni ko za a yabi mumini ko za a faɗi wani alheri na mutane dan a zuga su a kansa ko za a yi marsiyar wani yaro su a faɗi alherin sa abubuwa duk wannan ba zai zama laifi ba sabanin dai wanda za a zama an zambaci an ci mutunci mai mutunci zambo ko kuma a'a a jawo abin da zai zama sakaci a cikin addini ko kuma watsar da imani a bayan baya ko na abin wani wannan shine abin da zai zama abin hanawa amma wannan shi ba zai zama abin hanawa ko da wannan aya ta ce wa sha'ara ta bi umul gawuna ba kowane irin ba ka ake nufi sai wanda suke masu fadar sabanin gaskiya kuma ai ubangiji ya fada karshe inna allazina amanu wa amilus salihati ku banda su wannan
alam tara annahu fi kulli wadin yaqimun
baka gani bane cewa su wato suna kutsawa a cikin kowane irin fage na magana komai suka samu fada suke su mawaka komai sai su fada wanda yake daidai wanda ba daidai ba da wanda yake gaskiya dan nake ba dan mabi yawa abin da Allah yake zargin mu a gadin in sun tashi fadar abin da zasu fada sai kaga su dinga fadar abin da shi wanda suke fada akan sa ba haka yake mana suna yin ƙarya har ma suna da wata ka'ida su manazarta wanda kuma ka'idar nan ba shi zama gaskiya a addini ba in dai a ka'idar manazarta adabi ta zama gaskiya to addini ba ta karbo ba cewa wai azabu shi'ir akazabu ko sai mana wala haka ne azabu shi'ir akazabu haka suke cewa a ka'ida ta manazarta wai mafi dadin waka ita ce mafi ƙarya a cikin ta wanda aka fi shirka ƙarerai to ta ma fi dadi sabanin wanda da dama gaskiya ake ta fada shi kaga irin wannan ka'ida ba za ta karba a addini amma su a gurin manazarta haka zan yi shi to dubu wanda yake ba bai kai ba sa kai shi inda Allah bai kai shi ba sulubu wanda yake ya kai ɗin kuma in ba sa son sa ko baya musu yadda suke so sai su rugu zo da shi ƙasa yanzu nan to kuma wannan shi ɗabi'ar mawaƙi tabbas to in ya zama haka ne ta irin wannan waƙa ita ce wadda aka zarga Allah ya ce shi baka gani bane kuma suna faɗa abin da ba su aikatawa eh sukan faɗa abin da kuma ƙarya suke a cikinsa ba gaskiya ba ne sai dai wa'annan da suka ba da gaskiya ga Allah sannan suka aikata ayyuka na gari daga cikin mawaƙa sannan suka ambaci Allah da yawa waƙata su ba ta shagaltar da su gaban zikiri ba to irin wa'annan wanta sarumi ba da mazlumu kuma suka caccaki kafirai suka taimaki musulunci a kansu bayan an zalunci musulman kafirai sun yi waƙa ta zambo kamar yadda Hassan yake faɗa cikin waƙe-waƙensa yana cewa hajjauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda llahi fi zalika aljazaa fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum yuqa'u irin wannan waƙa ake so ka zambaci ma'aikin Allah ni kuma na tashi zan amsa zan kara abin da ka faɗa yanzu wa inda llahi fi zalika aljazaa kuma sakamako ya tabbata a gun Allah a cikin irin wannan aikin da zan yi yanzu shine in dafa wa ma'aikin Allah in kare shi daga abin da ka faɗa ko da babana da babansa shi ma baban nawa eh fa inna abi wa walidahu wa irdi da babana da babansa shi baban nawa kakana kenan da mutunci na li irdi mukum muhammadin mukum zawo to dukkanin su kariya ne ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk za mu bada su gaba ɗaya su tafi in dai mutuncin ma'aikin Allah zai tsira sallallahu alaihi wasallam sannan dinga faɗar abubuwa ko ya zaka atahjuhu walasta lahu bi kufin yanzu ka zambaci ma'aikin Allah bayan baka kai farcen sa ma a daraja waye kai har zaka dage ka kawo shi ma'aikin Allah kace zaka zambace shi saboda haka fa khairukuma li sharrikum al fidaa ko fa sharrukuma li khairikum al fidaa in kai ba ƙureshe ne shi ba ƙureshe to mafi sharrin ba ƙureshe yanzu ya zama fansa ga mafi alherin ba ƙureshe kai banza ne a ƙureshawan shi kuma shi ne ba ƙureshen gaske saboda haka za mu fata-fata da kai don mu daga martabarsa Hassan bai dinga faɗawa Abu Sufyan wannan magana da haka ake so wanda ya zama zai ba da wantasarumin ba da mazulumu kenan in ka ji an cancanci addini an ɓata addini da waƙa ko na sai ka fito ka kare ta irin wannan waƙa ta ka ita ta zama kenan a babun kuma dai a ƙarshe kakan wuce shi kasa ke gabarin zikiri wannan ma ya kamata mu ƙara kira a nan nan da yawa yanzu bayan Allah ana waƙar eh ba maganar lokacin zikirin juma'a ake ba lokacin magariban ma ban san kalli can wajen ka kuma in dai lokaci aka ga abin nan sai a dakatar a tashi a je a yi zikiri eh kar ya zama an shiga gabarin zikirin Allah kuma balle dai sallah haka ne lokacin an yi sallah an ƙare amma mai majalisi da gan majalisi bana ta majalisi to wannan majalisi aka ga sai ya zama ya bai daidai ba ce ne da sanni dai wa'annan da suka zalunci kawunansu daga cikin mawaƙa za su san wace makoma ce za su juya zuwa gare ta a bayan mutuwa wannan ita ce suratul naml suratul ruwa haka aka kira ta saboda faɗin ubangiji a cikinta قال لنا من يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون akwai labarin da Allah ya bamu game da tururuwa wanda suka hira da annabi Sulaiman amma ce tabbata gare shi a cikin wannan sura shi yasa ake ce mata surar tururuwa kuma ayoyin ta 95 ne ko 94 ko 93 a bisa sabanin qira'a a makka ta sauka bismillahir rahmanir rahim Allah shine masani da abin da yake nufi da wayannan harufa wadannan nan ka amma ban karantawa ayoyi ne littafin Allah shine alqur'ani kuma littafi ne wanda yake mai bayyana gaskiya lalle shirya ne shi sannan albishara ne ga mu'minai
allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yu'minun
sune wa'inda suke tsaye da sallah a bisa fuskar da ubangiji ya umarta sannan suke bada zakka sannan kuma suke sukankancewa da tashin alkiyama cewa za a je lahira babu abin da zai zawo maka wada gare ta
inna allazina la yu'minuna bil akhirati
lalle wa'annan da ba sa ba da gaskiya da lahira mun kawata musu ayyukan su ne wanda suke munana na daga hayyake wa sha'awa sannan kuma su wato masu imuwa ne da fagauniya a cikin abubuwa da suke ba masu kyau ba lalle wadancan nan ga su ne wa'anda mummunan azaba ta tabbata gare su kuma su ne wa'anda suke wato masu yin asarar ayyukan su a lahira lallai kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi kana karba alqur'ani ne daga ma'abocin hikima shine Allah kuma masani da ayyukan bayi ka ambata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayin da annabi Musa ya faɗa ga matarsa a lokacin da suke tafiya daga Madayana za su je ƙasar Masar sai ya ce da ita na gano wuta da sannan zan je in zo muku da labarin hanya a wajen waccan wuta domin galibi ka gano wuta a cikin dokar daji ka san akwai mutum abun wani ne ya hura ta ba ta hura kanta ai haka tun da ya ga wuta kuma dama kamar sun samu makuwa ne hanya suke nema ba san inda za su yi to ga wuta sun na gano ke ki zauna nan zan je a kallan samu labarin hanya ina ya kamata mu bi ko kuma in man samu hanyar badai na samu dan garwashin wuta an kawo miki la allakum tasaluna ko kwa jidini a kallan dai an dan rage
alam ma jaa nudi an murika wajinne mana haulaha
yayin da annabi Musa ya zo gurin wannan wuta sai aka yi kiran sa cewa barakallahu min fil mim ubangiji yayi albarka ga wanda ke cikin wutan nan da kuma wanda ke gefen wutan nan Musa ya ji wuta suna gaya masa haka ai daga nan ya san wannan wutan ba irin wanda yake tsammani bace ma'ana cewa an yi albarka ga wanda ke cikin ta da wanda ke gefen ta sune mala'iku akwai mala'ikun da ubangiji ya aje a cikin wutar su aikin sa nan yake yawa akwai kuma wanda suke a gefen ta duk baki da to burika har shi annabi Musa ma ya shiga cikin burika din duk wanda ke gefen ta da wanda ke cikin ta da an albarka gare su wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake ubangijin talakai
ya musa inna wa'anallahu al-azizul hakim
ya musa ka sani cewa lamarin da sha'anin ba fa wuta bace ne kake gani anallahu al-azizul hakim nini ubangiji wanda yake mabuwayi ko mai hikima
wa'alika ta
jefan da sandarka bayan da ubangiji tambaye shi ma sai ka je miliki ya musa me a hannun daman ka ne yace hiya asaya atarko alaiha wa hushi biha ala ganani kamar da muka fito a wancan sura sai ubangiji ce alƙiha yanzu zai fada wannan sanda alƙiha sa
alam ariya ta dazu kana jannu walli mujran walam yajin
yayin da annabi Musa ya ga wannan sanda ta tsana motsi kamar cewa ta zama karamar maciciya sai ya juya da gudu zai bar gurin bai saurara ba
ya mudila da fara
haka akwai hikima a cikin abin da ubangiji ya masa cewa zai farɗin dan da sai da ya je gaban za a aike shi ne gurin Fir'auna da mutanansa ko ba a nuna masa wannan mu'jiza ba da sai da ya je gaban su ne ya jefar da sandar ta zama haka yadda suka juya da gudu shi ma juya zai da gudu kawo kuma abin kunya ya faru kuma daga nan sai ya zama wato abin da zama mu'jiza yadda ake so da haka ubangiji sai fara gwada masa tukun Musa zai jefar da ita da ya jefar ya ga ta zama abin da zama ka ci ta dawo inna la khafu al-layla mursaluna a nan gurin ai ni a gaba na manzanni ba sa jin tsoro da haka tunda nace kai kai kawai ka tsaya kyam kama sama ita da yake shakka ina ne mai gudu yana tsoron ta kace rike ta aka zo kama shi
inni la yadhabu lalayya al-mursalun
lalle cewa ni manzanni ba sa jin tsoro a gaba na
illa man zalama thumma badala hudran ba'da su'i fa inni ghafurur rahim
sai dai wanda ya zalunci kansa sannan ya musanya wato abin da yake kyakkyawa bayan ya aikata mummuna to wannan zan gafarta masa kuma zan ji kansa idan ya nemi tuba.
Wa
ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Da shi zai ga yana haske ba tare da cutarwa ba. Haske ne wanda yake mai daukar idanu ba kuma zafi a cikin sa irin na zafin rana ba kuma cuta kamar irin ta albaras. Aka bashi ne ayoyi guda 9 duk an nuna masa su tukun dan kar ya je sai a gaban Fir'auna ya gansu kuma ya furgita kamar yanda yanzu. To da ka Ubangiji nuna masa ayoyi guda 9 ya zo ga Fir'auna da mutanansa. Lallai Fir'auna da mutanansa sun tabbata mutane ne fasikai. Yayin da ayoyin mu suka zo musu wanda suke masu haske sai suka ce wannan wato tsafi ne wanda yake mabayyani ba za mu yi imani da shi ba. Sun musanta waɗannan ayoyi da suka tabbata a gare su a halin kuma zukatansu sun yi ƙini cewa daga Allah suke. To me yasa suka musanta kenan? Sun yi ƙini daga Allah ne amma kuma sun musanta ba su yarda ba. A zulman wa uluwan dan zalunci ne ma'ana kafirci da kuma girman kai kar Musa ya zo ya dauka akan su wannan shine kuma matsala amma sun yarda daga Allah ne sun yarda cewa Allah ne kawo abinda kuma suke gudu in suka yarda to Musa ya samu wani girma sama da su. Kai duba ka gani ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yaya karshen mutane mabarnata ya kasance. Shine ma'ana halakar da su akai shine karshen nasu. Hakika mun bawa Annabi Dawuda da kuma ɗansa Annabi Sulaiman ilimi shine an ba su wato hukunci tsakanin mutane kuma an sanar da su zancen tsuntsaye. Sai suka faɗa suka ce godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda yake ya fifita mu a bisa mutane da kuma aljanu da shaidanu. Domin ya ba mu annabta kuma ya sakhare mana wannan halitta baki ɗayanta ya fi fita mu a bisa da yawa daga cikin bayan sa mu'minai. Sai Annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa Annabi Dawuda bayan wafatinsa shine aka ba shi annabta da kuma ilimi ba tare da sauran 'ya'yansa shi Annabi Dawuda ba. Yana da 'ya'yaye da yawa amma Sulaiman aka zaɓa aka ba wannan mulki. To shikenan sai yake faɗa cikin mutane sai yake cewa ko mutane an sanashe mu zancen tsuntsaye muna iya fahimta abin da suke faɗa an sun yi kuka kamar da kuma an ba mu ilimin kowane abu. Lallai wancan nan ka abin ambato ya tabbata shine fadala wani suke mabayyaniya. An tattara wa Annabi Sulaiman rundunarsa daga cikin aljanu da kuma mutane da tsuntsaye suna tafiya tare da shi wato suna tattaruwa duk lokacin da zai yi tafiya tsuntsaye da mutane da aljanu gaba ɗaya ya zuba su a tattara su akan da duwa guda ma yasa iska ta ɗauke su ma a tayo a gari kawai. Su tsuntsaye sun suke masa rumfa baya buƙatar a yi rumfa ba sai an yi rumfa tamfal ko wani abu kullum sai su zo su lulluɓe duk sai inuwa yake ji da shi da mutanensu ba za a jira ta shigo ciki ba saboda yawansu. Har sai yayin da Annabi Sulaiman yana cikin tafiya tare da rundunarsa sai ya zo wato wani wadi wanda yake wajen Namli a ɗaifar wurin yake ko a Sham bisa saɓanin ruwaya. To sai ya zo wato gidan tururuwa ya kusanto shi yana cikin tafiya tare da rundunarsa sai wata tururuwa wadda ita ce sarkin tururuwai sai ta faɗa ga sauran tururuwan ta yi shela ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwai udkhulu masakinakum kowace ta koma gida a shiga rami saboda ga Sulaiman da nan ya zo su da mutanansa. La yahdumannakum Sulaiman wajhuhu wa hum la yash'urun kar ya zama Sulaiman da shi da rinjinansa su tattake ku su halaka ku a halin ba su sani ba. To da Annabi Sulaiman ya ji wannan shi Allah ya sa yana jin maganar tsuntsaye kuma banda jin maganar dabbobin ma da yake kuma yana iya ji daga nesa. Domin tsakaninsa da inda tururuwar take wannan magana ya kai mil uku tsakaninsu amma ita ta hango sun to ta jiyo takinsu ta sai ta yi wannan shi da shi kuma sun ji sai ya dakatar da rundunar a nan ya ce ina zuwa
duk kujira ne sai ya tafi shi kadai ya karasa inda take ina zuwa ya samu wani jururuwa yayi magana da ita yace kina tuhuma ta da zalunci kina cewa sauran tururuwar ko wace ta shiga gida kan zuwon kakkashin ku in halaka ku wato kina tuhuma ta da zalunci kenan sai tace a ba tuhuma ka nake da zalunci ba annabin Allah baka ji me nace ba nace la ya hada mannukum sulaiman wa hum la yashuruna za su tattake ku su halaka ku a halin ba su sani ba abinda na faɗa kenan wa hum la yashuruna dan haka wannan ba zalunci a ciki kenan idan zalunci ne ba zai zama la yashuruna sai da yashuruna kenan suna sanar da su take ku sai tace kuma sannan ba kamar fahimci me nake nufi bane ni abinda nake faɗa da ban abinda kake gani da ba saboda irin kwalliyar da ka taho da ita a cikin mutananka da irin dukiyar da Allah ya baka da yawan runduna da komai in suka ganka a haka za su yi sha'awar duniya su karkata zuwa gare ta kamanta Allah ni kuma abin da dame ni kenan da haka ne a guri na lahadu wannan ku Sulaiman wannan take nufi kar ya zo ya canja ku daga abin da kuke kai ba tare da sun san sun canja kun ba domin ku su abin da suke ciki ba zai canja musu imani ba na daga ado da karfin mulki da kuma duk ba zai canja musu imani ba su mutane a wannan dabbobi wannan tsuntsaye suka gani su kuma sai wannan abin ya ba su sha'awa su kakkace zuwa ga duniya su manta Allah wannan na guda shi zan ce duk su shiga gidajen su sai annabi Sulaiman ya yi dariya da yaji wannan magana shine abin da ubangiji faɗa ga
wa hum la yashurun fa tabassama da'ikan min qawliha wa qala rabbi a'udhini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarjihu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin
sai annabi Sulaiman ya murmushi daga jin wannan magana su tururuwa sannan kuma ya dariya wato daga maganar nan sata sai ya ubangiji ka huwace min ka kimsa min in gode wa ni'imar da kai gare ni kuma kai ni'ima ga iyayena sannan kuma ka ba ni dama in yi aiki na gari wanda za ka yi da shi ka shigar da ni tare da wato ka shigar da ni cikin bayinka na gari saboda rahmarka su ne annabawa
watabakkala zaina faqala mani la aral hududa am kana min al ghaibin
to da yake annabi Sulaiman amince tabbata gare shi duk inda ya sauka ko inda zai tafi baya buƙatar guzuri na ruwa kurum duk inda aka sauka akwai hudahuda shi hudahuda tsuntsu ne wanda Allah ya hore masa sanin inda ruwa yake da an tsaya kurum sai ya ce na hudahuda sai ya zo sai ya nuna inda ruwa yake sai a sa shedanu aljanu kurum sai su fasa nan take sai ruwa ya fito shikenan sai a diba abin da za a yi da shi in an gama abasha na ai gaba kawai dan haka ba buƙatar sai an tafi da guzuri to ɗayan biyu ko kuma a'a ba zan saboda ruwa ya neme shi ya rasa ba dama tsuntsaye suke masa rumfa baya jin rana da shi da mutanen su shi kuma huda-huda an tsaya a wani wuri kudu sai tafi yawo ya tafi dan sha iska kan ya dawo an yi gaba ana tashi sai Sulaiman ya ga rana ta hudu ta shigo ta cikin wani gefe inda ya kamata a ce inuwa ce a wajen da ya duba sai ga huda-huda ne baya nan shi ya sa rana take shigowa domin shi ne da ba su fuka-fukansa a wurin ya yi musu inuwa kamar yadda aka saba ala kulli halin da annabi Sulaiman ya lura huda-huda baya nan haka sai tambaya mari la alal huda-huda yaya ban ga huda-huda bane ni am kana min al-ga'ibi ne koko huda-huda ya fuku ne baya nan ina yayi ne ban gan shi ba bai nemi izini bai tafi
law azibannahu azaban shadida law la azmanahu aw la yatiyanni bi sulzanin mubin
wallahi dan azabtar da shi azaba mai radadi ko kuwa in yanka shi ma gaba ɗayan kashe shi in ko ba haka ba sai dai ko ya zo min da wata hujja wadda take mabayyani ya wadda za ta zama hanzari gare shi wadda za ta hana abin da ne ya amsa
kuma kota zaira bayin
to kuma daga nan sai tura wato shahu yace je nemo shi shahu ya tashi da gaugawa ya tafi kurin sai hango shi ta wajen sabau katarnan yama sai je tare shi ya kai masa sura zai sarce shi sai ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah lafiya mai faru ka ji tsoron Allah shi ne aka yi ai annabin Allah ne ne ka ganka ba kuma ya yi fushi da kai shi ya ce zuwan kamo ka kuma ya ce ma zai azabtar da kai ko ya yanka ka zai azabtar da kai ko ya yanka amma ya sa sharadi ya yi togaciya ko bai ba ya ce eh ya ce aula ya ce ni bisa tsanin mabi in ka gaban yanka shi ko na masa azaba ba sai in ya zo da wani sultani wanda yake mabayyani sai ce to in haka ne na tsira dan ko ina da abin da zan gaya masa mu je daga nan sai shahu ya fasa kama shi suka sashi gaba kawai suka tafi gurin Annabi Sulaiman. Kuma kusa gare baki. Da haka ya zauna ba a jima ba sai gashi ya zo. Shi huda huda. Yana zuwa yazo fada a gaban Sulaiman ya baza fukafukan sai sun koyar da kansa kasa irin yadda ake gaisuwa a gaban sarakai. Yazo irin wannan gaisuwa a gaban Sulaiman.
Faqala ahadu bima lam tujibi.
Sai huda huda yace da Annabi Sulaiman na ce waye da sanin abin da kai baka ce waye da sanin sa ba. Na zo maka daga Sabaku sunan gari ne na zo maka da labari wanda yake ne yakini wannan gari Sabaku alƙarya ce a Yemen take kuma an sa mata sunan wanda ya kafa ta ne tun asali wanda ya kafa sunan garin shine Sabaku dan Yashjuba dan Ahdana tsakanin sa wato da Sana'a Sana'a al-Yaman inda anan Annabi Sulaiman ya mulkin sa shi kuma mulku ne kawai amma ban mamaki kuma ya zama shi bai san da garin Sabaku din ba kwata kwata wannan kuma ubangiji ya yi wa Annabi Sulaiman haka ne dan ya nuna masa cewa yana fada wani irin iko wanda yake ya gallaba duk bayi su gane duk irin mulkin Annabi Sulaiman duk duniya sai mulka a lokacin mu duniya kuma ba iya ta mutane ba ta aljanu ma da ta dabbobi da ta tsuntsaye da ta shedan da ta kowa tana kashin Annabi Sulaiman amma ga wani gari kusa da shi tsakaninsa da shi mulku kawai wai mulku ya kai kamar nan zuwa ina ne nan ne zuwa mulku nan gaba kilomita ɗaya ɗan kaɗan shi ne mulku eh to haka ne bai kiba dubawa ai kamar nan zuwa fara to da ga kamar ka je welcome to business ɗin nan misali ko an gawo amma ga garin gashi gashi amma dan ubangiji yana mai tsananin ikon sa sai zama ya koye shi gaban sa bai san da shi ba sai da huda huda ya zage ya je gano zo dan haka hujja da zai zo kawo masa ya tsira sai ya ce a hatu mai maranta yi a duk irin girman mulkin nan naka na san abin da baka sani ba kaga Annabi Sulaiman ka abu zai kama shi ba sai ya tsaya insha Allah bari ya haka kuma shi kwarai kuwa wajidu ka min sabain bi rabain yaqin na zo maka da garin Sabaku kuma da labari wanda yake kiri ba ƙarya a cikin sa in kana so ma tura aje a gano a tabbatar maka da abin da na faɗa na ka wannan sabon mamaki kuma ya isa sa Annabi Sulaiman ya kyale shi na je na tarar cewa wata mata ce take mulkin su kuma an bata kowane irin abu wanda suke bukatuwa ne zuwa gare shi na daga alolin mulki da kuma tanaji na sojoji sannan kuma abin mamaki shine suna da wani gado wanda yake mai girma gadan wato an ce tsawonsa ya kai misalin zira'i 80 faɗinsa ya kai misalin zira'i 40 shine gadan mulkin karagar ta tudunsa kuwa ya kai misalin zira'i 30 to sai in kai ne fa sai da tsani zaka hawo nan in kai ne sai da tsani zaka hawo nan sharif sai lifta ko an yi shi da dukkan irin kayan ado da ka sani na daga zinari da azurfa da duruli da yakuti yakutul ahmar da zubardas da zumurrud duk wani nau'in kayan ado da shi aka tsaka kuɗa aka lillika aka wannan gadan sarauta na same ta da idan mutanen ta suna yin sujada ga rana mai kunsi sujada ga ubangiji shedan ne ya kawata musu ayyukansu sai zama ya toshe su gaban tafarkin gaskiya su ba su shirye zuwa ga Allah kamar yadda ka shirye zuwa gare shi ba maimakon sun su jira ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake fitar da kowane ɓoyayye daga cikin sammai da ƙasai shine yake fitar da ruwa daga sama kuma yake fitar da tsirrai daga cikin ƙasa ubangijin da yake wannan waya alau ma yukhuna ma yu'linuna ya kuma san abin da su mutanen suke boyewa zukatan su da kuma abin da hara san su suke bayyanawa duk ya sani me yakon su sadara gare shi sai zama suna bauta wa wannan su shine rana
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim
shine ubangiji wanda babu abin bautawa da tantance sai shi ubangijin al'arshi mai girma sai Annabi Sulaiman ne faɗa ga huda huda da sannan za mu sa abin cika mu gani abinda ka ba mu labari da shi kai gaskiya a cikin sa ko ku ka tabbata daga cikin wanda suke kawo wa sarki labarin da ba shi kenan ba to yadda annabi Sulaiman zai gane sai ya sa aka rubuta wasiƙa min Abdullah Sulaiman ibn Dawuda ila Balqisa malikat Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man tabal huda amma ba'd fala ta'alu alayya wa atini muslimina wannan shine nasan wasiƙar abinda ya rubuta kenan eh wannan wasiƙa ce daga bawan Allah Sulaiman ya zuwa ga Sulaiman dan Dawuda ya zuwa ga Balqisu sarkin ko sarauniyar Saba'u da sunan Allah mai rahama mai jinkai sallama ta tabbata ga duk wanda ya mushriya bayan gaisuwa karuki wani girman kai a kaina ku zo kawai ku musulunta iya abin da ya faɗa kenan sai nan saka dai ba Sulaiman ne huda huda bayan ya sa an buga hatimin sa na sarauta a jiki sai aka nita aka ba huda huda kace to je ka ka jefa musu ita in ka jefa ta gaddar kuma ka jira ka ga me za su yi sannan ka zo da labari ya kuje jefa takarda kamar yadda aka umarce shi aka dauko takarda aka kawo sarauniya ta duba ta tana dubawa ta ga abin da aka rubuta sai ta ce ya ku jama'a ta an jeho min wata takarda wacce take mai girma an buga mata hatimi na babban sarki a jikinta abin da takarda ta kunsa shine ta ce daga Sulaiman dan Dauda cewa kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai
Allah ta ru aliya wa duni muslimin
ina gargadin ku kada ku yi girman kai akai na ku zo yanzu a gare ni ku musulunta
sala biya ayyuha almalau wa duni bi amri
sai ta ce ya ku jama'a ta ku bani fatawa a cikin sha'ani na da kuke gani za a yi ni
ma kuntu kai hada namran hatta tisalu
kun san dai ni ba na yanke wani lamari in ba ku shaidawa mana umma ku saba ki a cikin sawa wannan shine al'ada kowanne sarki ma da kowanne mai mulki ba shi kadai yake warewa ya dinga abubuwa ba dole akwai majalisar sarakuna ai majalisar sarki akwai majalisar gwamna akwai majalisar shugaban kasa ko wanda ake cewa majalisar zartawa sai an zauna an tattauna duk abin da yazo sai a ce to ga abin da ake gani Allah ya taimake ka shi kamata ayi shi kuma daga nan sai ta tattauna zartar sai ka ji an ba da labari a radio a ce gwamna ya zartar da abu kaza kamar shi kadai yayin nan ko duk jama'a ne da yawa suka zauna suka tattauna ko kuma a ce sarkin gari kaza yayi zartar da abu kaza amma kuma zaka samu a majalisar sa akwai wanda suke ba shi shawara akan ya haka din sai suka ce aikin san dai mu ma'abota karfi ne sannan ma'abota tsananin yaki ne ba ma gajiya da shi kuma ba tsoron sa amma dai lamari yana gare ki sai yadda sarki ya gani ma'ana sai yadda sarauniya ta ce Daka ki duba ki ga me za ki umarni da shi mu ka zamu bi ki a kansa mu dai muna baki tabbas ta in yaki ne kama ayi zamu in ma ga kama da za a iya amma dai kuma sai da ke ga ya dace
ala min al baruka ila da banu qaryata nafsuha wa yalu ayin zaka ala allah
to dai ki ta lura da inda hankalin sai karkata shine kamar suna bada shawara a afka masa ne a yaki da shi sai tace da su abu a hankali innal muluka su sarakuna da kake gani in suka shiga gari kowane irin gari afsaduha ata garin suke saboda in suna da karfi in suka shiga gari gari ya lalace ya gama yaki bala'i ne waja'alu a'izzata ahliha azilla sannan kuma su sanya madaukakan gari su koma makaskanta mana in suka ci gari da yaki wata ma yar sarki ce a ciki sai ta koma baiwa kaga madaukaki ya koma kaskantacce wani ma sarkin ne gaba ɗaya sai a kama shi kuma a bai shi abin wulakantarwa ko a sashi a kurkuku ko a yi azartar da shi yadda ake so waka zan da kai fa'alu haka zuke yi ba sarakuna da aka mu ba a hankali bai kamata a ce a afka da gaggawa ba kamata a tsaya a tara hankali a ga abin da kila kuma wallahu a'lamu tun nan imanin ya so ba latsa sani da haka ita ce a izzata ahli a ɗin sai kuma a zilla yanzu yanzu da bani har ya riga shigo garin ai ne hatta da zuciya ta karɓa haka suke aikatawa sarakuna an sa shiga amma dai dabara ita ce zan aika ya zuwa gare su da hadiyoyi sai in ga da mai ɗan aiken nawa za su dawo in sarki ne shi to zai karɓi hadiyata kuma daga nan mun gane yadda za mu yi da shi in kuma annabi ne shi kamar yadda yake faɗa da gaske ba zai karɓi hadiya ba don duniya ba ta gabansa to daga nan za mu gane yadda za a yi
فلما جاء سليمان قال أتيتونني بمال فما آتيني لهن فما آتيني الله خير مما آتيكم.
كاين لا هدى هدى ديجا وانا شاورا اكا كما تاكا فانسينا كلو في تاشي فر كوي تجاسا إذا جاء سليمان كوما شتو قاعدة تكتارا قاعدة تكتارا تاشي يا تمرو دا هدي يوني نزينا لي دا أذر فادا دا أبن ديكي نكاين دوشيا أبدا كأجن وذاكر باكو بذاكر باكو Allah Sulaiman yace haka sai tana suka bullo su ba ku mai sai yasa shaytanu suka shiga suka bazama a gari aka dinga ɗebo kayan ado a cikin ruwa da gurare masu nisa duk inda suke kowanne irin ma'adani aje a haka ɗebo masa aka zo aka tara dukiya mai yawa a gaban sa yasa aka ɗebo ƴaƴan aljanu kyawawa aka yi musu kwalliya aka ba su tubalai ko randuna na kuɗaɗe wannan zinari ne a cikin nan azurfa ce a cikin can zubur ruzuri nan wane ne duk aka ba su suka yi layi akan titin wato hanyar da su ɗan aikin lalabar kisu za su biyo aka jera su kamar ɗan fariti kamar da yadda wata kira ake yanzu a tarwa na babban mutum kamar taron wani babban mutum aka yi shimfiɗa ta kwalliya iri iri duk dukiyar da suka ɗauko sai zama da ita ake wa ƙasa ma ado kanta za su dinga taka suna tafiya to kaga ina magana kuma duk haka yasa aka shirya. Yayin da suka zo Annabi Sulaiman amince tabbata gare shi sai ya ce yanzu ni za ku ƙara da kuɗi ni za ku nuna wa dukiya kenan ina muku zancen annabta da ƙarfin mulki kuna mun zancen dukiya to abin da Ubangiji ya bani daga dukiya da kuma annabta ya fi abin da ya baku ku ne dai kuke farin ciki kuke jin wato wata isa ko wata burgewa da wannan hadiya ta ku amma ni ba ta burge ni da ka ɗan aikin na Bilkisu suna komawa ta ji irin amsar da suka zo da ita shikenan sai ta ce tumbaga ta kaji mutumin nan annabi ne ba sarki bane irin wannan abubuwa da aka zo aka faɗa ba wanda zai yi wannan ba annabi da aka wajibi mu je mu liƙa wuya to sun yi niyya za su tafi din kuma ya sake dawo a shehu da hudu ya ba wa annabi Sulaiman da labari to ga sunan fasunto za su zo ta musulunta sai annabi Sulaiman ya ce to in ta musulunta wancan gadon da ka faɗa ba da iko da shi amma yanzu da ta musulunta ba tana kashira ba ta iso ba na ɗauko shi ya zama ganima haka annabi Sulaiman ya ce to ayyukum ya ci ni bi arshiha aula an ya ci ni musulmin wane ne zai iya zuwa kawon wannan gadon da aka zo da labarinsa aka bani shi kafin ta zo tana mai musulunta a gabana ya kamata a ce gadon ya riga ta isowa. Sai wani ifritu daga cikin aljanu wanda yake karfa ne sai ya faɗa ya ce ni zan zo maka da wannan gado kafin ka tashi daga majalisin wato fadanci kan a gama fadanci a tashi to zan kawo gadan gabanka sannan kuma ni mai ƙarfi ne akan ɗaukarsa kuma amintacce ne akan abin da ke leƙe a jikinsa na dukiya ba zan cire komai ba. Da alama Annabi Sulaiman yana son wanda ya fi wannan sauri wannan ya yi masa jinkiri da yawa to sai sai Asifu ɗan Barhaya wanda yake siddiƙi ne shi daga cikin mutane da ba daga cikin aljanu ba ne amma yana da ilmu wato yana da ilmin minal kitab ma'ana ya san ismullahi al-azim al-azam wani suna ne na Allah guda ɗaya wanda da shi ake tasarrufi in Allah ya saka maka sirrin sunan shi kenan da ka faɗe shi ko me kake so kawai kuma wani kun fa ku ne shi ko sai abu ya faru to shi kenan sai shi yana da wannan ilimi sai ya ce ana a cika bihi qabla an yartar da ilaika darfuka ya annaban Allah ni zan zo maka da wannan gado kafin ka tsifta ido ka rufe idanka ka buɗe za ka gana a gabanka in dai ka izini. Yayin da Annabi Sulaiman ya gani kamar ba haka ba yana rufe idan ya bude sai ga gadan gashi a gaban sai ce lalle wannan fadala ce daga ubangijina ubangijina nufin ya jarraba ni ne ya gani shin zan gode wa ni'imar da ya gare ni cewa a cikin jama'a ta haka wanda yake iya tasarrufi da ismul azam ko ko zan mutunce wa ni'imar ubangiji lalle duk wanda ya gode wa ni'imar ubangiji ya gode ne dan kansa wanda kudi ya mutunce wa ni'ima ya sani cewa ubangiji mawadaci ne gabran godiya ta sa mai girma ne kuma a cikin fadalarsa hatta ga wanda ya kafurce mata to nan su kuma shedanu ko aljanu da suka ga alamun dainance ya kare annabi Sulaiman da na Bilkisu haduwa zasu su suna zagayawa sun san Bilkisu sun san kyanta sun san yadda ta ci in ta zo gaba annabi Sulaiman da ya ta tsallaki zai aure ta kuma suna gudun wani abu in annabi Sulaiman ya aure ta suka haifi yaya to ƴaƴanta za su gallaba aljanna ba su iya da su ba abinda yasa suke iya dan lallaba ma da annabi Sulaiman saboda shi mutum ne ko ba komai dai shedan ko aljanna yana dan wani power saboda buyan da yake da kuma ƴan abubuwa da haka da ubangije ba shi dai kamar yana dan karfi akan mutane ita kuma na da Bilkisu kamar yadda malamai suke cewa rabunta mutum sai rabunta aljanci ba cikakken mutum ba ce saboda ɗaya daga cikin iyayenta ko dai babanta ko babanta ɗaya daga cikin aljanni ba mutum ba ne haka aka haife ta wannan wallahu alamu ko an hana tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba yadda za a yi aure faru tsakanin mutum da aljanni kuma su haihu a samu ɗa irin yadda ake gani yanzu zai wuya sai dai irin wancan aure da kuma suke yi da mutane a cikin mafarki ka ta mafarki da mace ta dinga mafarki wannan saduwa da ita ko har ta ga ta haihu ga jariri a hanta ko na aure kuma duk wani ibilisi ne shaɗanu wanda sai mata mai magani akan sa kawai ta kawar da wannan shi ya fi daidai amma a wancan zamanin sannan ba a hana ba da haka ita ɗaya daga cikin iyayenta to aljanni da haka ita ɗin kanta wata haka ga ta lallai to idan ya su aure ta sai suke gudun abinda za su haifar kuma tsakaninsu to ƙarfin ya isa da haka sai suka nemi su ɓata na nabin kisa idansa kar ya je ma ya sha'awa ko ya aure ta sai suka ce masa ai wannan matar da za ta zo fa hankalinta ba ma cikakke ba ne ba cikakken hankali gare ta ba ta tawaya iri iri na farkon hankalinta bai cika ba na biyu ƙafafuwanta akwai kofato ba irin na mutane ba ne na uku akwai wani gashi a gwiwarta duk wannan ya nuna cewa ba mutum ba ce cikakkiya zaka ba sai an abu sai ce au to ai mai saki ne wannan ba zan fara gwada sun yanzu na kiru laha arsha yanzu abinda za mu fara auna ta mu gane abinda muka faɗa game da sha'anin hankalinta ku juya gadan ku canja masa kira a caccanja masa wasu abubuwa shi da ake cewa karagata ta sai mu ga in ta zo nan zura a ta ta biya amta kuma mai za mu gani ta gane ko za ta zama cikin wanda ba sa ganewa da sauri daga nan za mu auna hankalinta mu gane in cikakke ne ba cikakke ne yayin da ta zo sai aka ce da ita shin wai kamar haka gadanki yake sai ta ce kamar a ce ma shi ne irin yadda suke tambayar irin yadda ta bada amsar ai ba ta suke wannan gadanki ne a'a a haka za a arshiki kamar irin haka gadanki yake to tun da yake tana suka bullo mata ita ma sai ta biyo sanan wajen amsa ka annahu hu ba ta ce shi din bane ika marko ma a ce shi ne sai ta ce a ita to wannan ya fi karfin a ce kana da wannan abu a cikin hankalin ta hatta irin salon tambayar ma irin salon amsar wannan ya nuna cewa sakacciya ce hankalin ta daidai yake abinda shaidanu suke gudu dai bai faru ba an ba mu sani tun gabaninta kuma mun kasance mu musulmai ne annabi Sulaiman na mun ce tabbata gare shi sai ya toshe ta gafaran abin ta kanta tana bauta wa kuma bayan ubangiji lallai da ta tabbata daga cikin mutane wanda suke kafirai to kuma a karo na biyu da zai gane abin da suka faɗa ko ƙarya ne sai ya shirya mata wani majiki sai aka shirya gilas aka sa ruwa yana gudu daga ƙarshen sa amma kuma gilas ne zaka taka ka wuce amma ƙasa ruwa ne dan in ta zo shiga za ta ɗauka ruwan ne ba ta saba ganin wannan ba za ta ci zaka yayi zanin ta kai ya jike da ruwa ko na abu sai a ga koren nata yadda ake so hakan kuma ya faru sai ta zo aka ce ta shikenan shiga ga hanya nan bismillah biyo tana yayin da ta gani sai ta tambaci cewa ruwa ne mai zurfi wanda za ta iya jikewa da shi dan haka ko kashafar an sa kai ha sai ta yayi makyangamata ta tare zaninta za ta shiga sai aka ga koren nata babu kofato kamar yadda suke zargi eh kawai dai akwai gargasa a guyoyinta haka gashi haka zankala kamar gashin kan mace a korenta to wannan ne kawai abin da Allah sai ma ne lura da shi
ala inna wasarhum mumarradun min qawari
sai annabi Sulaiman ya mace tabbata gare shi sai da ita ai wannan wato wani kadarko ne muka shimfida wanda yake abin shiryawa daga qarau qarau ne kawai ba wai ruwa bane ba zaki jike ba
sala tarabi inni zalam bi rabbi wa anam kuma Sulaiman lillahi rabbil
alamin sai ta ya ubangiji hakika ni na zalunci kaina da na bauta waninka kuma yanzu na musulunta tare da Sulaimanu na miƙa wuya ga ubangijin talakai annabi Sulaiman ya mace tabbata gare shi sai umarci su shedanin aljannin da suka kawo wannan gulma yasa suka je suka samu masa nurana wato farar wuta aka kawo shi kenan aka yi hada wani abu da shi ya ba ta ce ta goga a koren nata ana gogogawa duk sai wannan gashin ya zube gaba daya kamar irin abin da ake cewa shaving powder yanzu eh ana shashafawa duk sai gashin ya zube shikenan ta dawo cikakkiyar halitta ba wani abu kuma yanzu na aibi tare da ita daga nan ya aure ta bayan ya aure ta kuma sai ya batta akan mulkinta na garin Sabau bai ci gaba da zama da ita a nan sana'a ba ya batta ta koma can tana sarauniya a Sabau yana sarauta shi kuma a sana'a ko da yake yana mulkin dukkan duniya sai bayan wata uku yake zuwa masa ko kuma bayan wata duk wata zai je kwana uku a can a haka suka yi ta mulki kuma har zuwa ƙarshen rayuwa ta rasu shi ma annabi Sulaiman ya koma ga Allah kuma mulkin nasa ya ƙare koma ga Allah dama shi ne mamallakin duniya baki da
Hakika
mun aikawa samudawa dan uwansu annabi Salihu a mace tabbata gare shi muka ce da su ku bauta wa ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai sai ga su sun zama wato jama'u guda biyu suna husuma da juna wayannan sun imani wayannan sun kin imani
قال يا قومي بما تستعجلون للسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون
sai ya fada ga wayannan mutane wayanda suke masu wato karyatawa da ubangiji wanda basu bada gaskiya ba yana cewa dan me kuke gaggauta aikata banna maimakon aikata kyakkyawa ku dawo kan shari'a ku bar abin da kuke kai na kafirci me zai hana ku nemi gafarar ubangiji daga shirka kuma ko cewa ku kwasa rahmar ubangiji sai suka ce mu muna ganin ma kai ne shi'uncinmu da kai da wanda suke tare da kai daga muminai dalilinku ne ma aka ki mana ruwa mun canfa ka da kai da mutanen naka ma ku ka jawo ba a yi ruwa a gari annabi Salihu sai ya ce a'a shi'uncinku dai na gurin ubangiji in Allah ya ga damar muku ruwa zai muku in bai ga dama ba zai ba
wannan
dai ku mutane ne wanda ake fitinta ku a cikin sha'anin addininku ya kasance a cikin wannan gari wato majalisar samuda akwai waɗansu mutane guda tara wanda suke dama mabarnata ne a ban ƙasa ba sa son gyara kullum su tara ne wanda suka shirya wa annabi Sulaiman Salihu amince tabbata gare shi makirci sai suka ce ku rantsuwa da Allah mu rantsi a tsakaninmu a junanmu cewa ran lubayi tannahu mu dauki alƙawari za mu yi masa kwanton bauna wa ahlihi shi annabi Salihu da shi da mutanansa koko da shi da wanda suka bada gaskiya da shi za mu yi kwanton bauna mu biyo dare mu zo mu halaka su sun marana kunan lubayi ma sai namu laka ahlihi sannan in an zo da safe gari ya waye ana neman su waye suka kisa mu ce ba ma nan ma aka yi ba ma gari mun yi tafiya to kuma hakan suka shirya wai za su yi tafiya suka zo duk suka san laba da kowa kamar abin arziki mun yi tafiya sai mun dawo da Allah ya kiyaye hanya Allah ba da sa'a kaza suka tafiya su suna fita suka samu wani kogo suka buya su suka shirya wannan plan din cewa in dare yayi za su shigo gari su kashe annabi Salihu da shi da mutanen da suka yi imani da shi kuma in gari ya waye su fita su ce ai su dama ba sa nan ma aka yi yanzu suka dawo kun san dai mun yi sallama mun yi tafiya yau muka dawo shikenan
وَإِنَّا لَفَاجِرُونَ
wallahi mu ma su gaskiya ne cikin cewa ba mu annan sanda annan abu ya afku wa magaru makara kai duba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kage yadda sakamakon makircin nasu ya kasance lalle cewa mu mun halakar da su da su da mutanen su baki dayan su to ga dai gidajen su nan sun zama wato kufai ba kowa a ciki saboda sabon zaluncin da suka aikata lalle a cikin wancan nan ka abun ambato akwai abin da yake na izina ne ga mutane waɗanda suke suna sanin abin da yake na gaskiya da kuma kudurar mu to sai su dawo su wa'azu mun tsere da waɗannan da suka bada gaskiya ga Allah tare da Annabi Salihu da kuma mutum 4000 wanda suka bada gaskiya da shi sai muka tsere da su kuma suka zama suna jin tsoron Ubangiji lallai ku kun tabbata mutane ne waɗanda suke ba su san ƙarshen su ba sadaqallahu alazim amin 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 Allah ya jikan iyayen mu da iyayen mu da malaman mu da masoyan mu da ƴan uwan mu Allah ya sa mu gama duniya lafiya malama Allah ya saka masa alheri ya ma Allah ya saka masa alheri wanda zamu iya ba Allah ya iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin su Allah ya mana arziki a rayuwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da muke kana gurbin ubangiji Allah huwa ci abinda muke tsoron Allah kare mu kasan mu Allah zo da ita lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da rahmu da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu Allah ya kare mu da lafiya rahmu da Allah sallallahu alaihi wasallam mai mata wa sarki Allah ya kara masa imani Allah ya kara jagora da sarki Allah ya biya bukatun sa da dukkan wanda suke taimaka masa wanda suke taimaka mana shi sha'anin karatun Allah ya taimaka musu Allah ya biya bukatun rahmu da Allah sallallahu alaihi wasallam فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة المستقيم فهذا الذي أنزل عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بلغ الختم أهدي إلى صراط مستقيم ولا آلي يا رب العالمين تبتلنا بها وبرضا تسير وتقلق بها النبى والشر والتأثير وتقلنا بها وليم ونسيرا أنت ولينا مولانا فليم ولي ونسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وآتنا لهم عذاب الصعير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم
bal da jobi oto yin wani huwar abu man yamshi mukin ban ala wajen yi a hade an man yamshi sauyin ala siraɗin wani wanda zai an sha kun waje ala kuma sam a wani busara wani ida alilan mata shukurwa wani wanda zai zara a kun fila rabu waye kuno na bace ya zarwa da in kun tun sadiqiyan wala innama ilmu inda allah wa innama ana nazir mubin falamma ra'awhu zulfatan fi arwuju wal ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bi tad'un wala ra'aytumu in hanaka li allah wa man ma ya awrahimana faman yujiru li kibrin min azabin aliyam wa huwa arrahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna فستعلمون من هو في ضلال مبين ولرأيتمو إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مئيا الله رب العالمين ترك الله العظيم الحمد لله اللهم أنفعنا به آمين اللهم يا محيي الرفات ويا دافع العافات ويا واكي المخافات ويا كريم المكافات آتني أنبيائك وبلغ أنبائك وعلى مصابيه وصرته ووفاته وإذني من نزغات الشياطين ونزغات السلاطين وإنات الباجين ومعانات الطاق ومعادات العادين وعدوان المعادين وغلب الغالبين وصلب الصالبين وهي للمهتالين ومجاورة الجائرين وكف عني أكف الضائمين وأخرجني من ظلمات الظالمين وأدخلني برحمتك اللهم هدني في تربتي وقربتي وغيبتي وأوبتي ونجعتي ورجعتي وتصرفي وإرضي وأرضي وأددي وأردي وستني ومسكني وحولي وحالي ومالي ومآلي فلا تسلط علي مجيرا وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أحرسني بعينك وأونك وتولني باختيارك وخيرك ولا تكلني إلى كلاءة غيرك وحبلي آفية غير آفية واقفني مخاشي الأوائي وكنبني لقواشي اللالائي ولا تذفر بي أظفار الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم صل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سامك ناصر لكم لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدر يوم كدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون من على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.